Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Darlul da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 15 ga watan Fabrairu. Bayan labaran duniya za a ji cewa yayin da ake harmar zaben shugaban kasa a Najeriya an ci gaba da abubuwa.
Maganan zama lafiya an aka kira zama lafiya wato in general ga baki ɗaya kenan amma sai muka ce duk da haka kuma ga zabe ya zo tunda zabe ya zo to a hada abin a buge shi ga baki ɗaya da lokacin zabe da bayan zabe da irin fitintunu da suke faruwa a Najeriya dauke mutane da abubuwa da suke faruwa boko haram da sauransu addu'an nan shine magani
za mu kawo muku ra'ayoyin wasu ƴan Najeriya kan zaben sannan akwai mu kuma tafi da hira da dan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar APDA Alhaji Shitu Kabir a mana aikin gafara ba za a ji shirin kallabi ba da kuma shirin sharhin jaridun Amurka saboda wasu dalilan da suka sha ƙarfin mu amma akwai mu tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu duk waɗannan sai fa a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hanci lafiya. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin ayyana dokar ta ɓaci saboda ya kauce ma bin ta hanyar majalisa a kokarinsa na samun kuɗin da zai gina katanga akan iyakar ƙasar da Mexico. Fadar White House ta ce Trump zai yi jawabi akan dokar ta ɓaci da kuma matsalar jin kai da suke faruwa a iyakar kudancin ƙasar. A yau Juma'a da misalin ƙarfe 10 na safe a Rose Garden. Majalisar wakilai da ta dattawa sun amince da kudurin dokar tsaron iyaka a jiya Alhamis da yamma da samar da kudaden tafi da gwamnati da kuma kaucewa sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati. Trump yana da lokaci har zuwa tsakiyar daren Juma'a don ya sa hannu akan kudurin dokar wanda fadar White House ta faɗa tun da farko a jiya Alhamis cewa zai yi. Kudurin dokar zai bashi $1.3 billion kadai don gina shamaki kan iyaka na kilomita 90 kawai kaso kasa sosai na abinda ya nema da na $5.7 billion da yake so. Amma bayan dokar ta ɓaci za ta ba wa Trump iko don dauko kuɗi daga wasu gurare a cikin kudaden da aka ware na gwamnatin tarayya da kuma yin amfani da su don gina katanga. Aƙalla sojoji 40 suka rasa ransu a jiya Alhamis a yankin Kashmir da ke Indiya a lokacin da wata mota makare da bama-bamai ta tarwatse a cikin jerin gwanon motoci. Harin shi ne mafi muni da aka hari jami'an tsaro a yankin Kashmir. Ya faru yayin da jerin gwanon motoci 70 suke tafiya kan wata babbar hanya a kusa da babban birnin Kashmir, Srinagar. Wannan harin yana iya rura wutar rikici tsakanin Indiya tare da babbar abokiyar jayayyar ta Pakistan, wadda gwamnatin Indiya take zargin ana ba su mafaka da kuma goyon baya ga 'yan bindigar da suke tada hankali a Kashmir. Sa'o'i da kai harin, Indiya ta ɗaura alhakin harin akan wata ƙungiya da ke Pakistan mai suna Islamis Jaish-e-Muhammad. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka da Turai za su iya aiki tare a kan Iran duk da bambance-bambance su a kan Amurka take kiranta shugabar masu ɗaukar nauyin ta'ada. Pompeo ya magana jiya Alhamis a lokacin taron dosiyarsa ya ce a lokacin tattaunawa babu wani mai kare Iran a cikin ɗakin nan. Ya ce Turai da Amurka yanzu suna damuwa a kan da ita take gudanar shari'a na mai tsinzimi. Ministan harkokin waje ya ce damar amfani tana da sa masu na jiya kan abin da kamata a yi a isan kin wanzuela hugi iza ya na jiya Alhamis cewa ya haɗa biyar da dukkan wasu imani wa amurka su na ce a yi rukunin yankin da ce mafi ta jiya a cikin kakwai da kuma yake gama cikin kakwai da ya ce masu mafi ta ya faɗa haka ne lokacin da ya kira wuraren malamai a jami'a da ƙarya ta tafanta da ake wayan sadar mutane bakwai da kuma lafiya.
Kuma mutum da balla aka kuma da labarin ɗaya da tashi hausar da ɗan wajen. To babin gumi za a raya da wani a kada ya suna kai ta kaga saboda mutu yi a gina kofi musamman ba yake ka.
Gudanar da wani ban taron gudanar da addu'o'i na musamman a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya domin fatar ganin an gudanar da babban zaben Najeriya lafiya a gudanar a ranar Asabar nan. Kungiyoyin larabawa mahaddata Qur'ani mai tsarki ne dai suka shirya wannan taro da aka gudanar a garin Fayoko da samu halartar ɗaruruwan jama'a. Abubakar Raddik mai turare na ɗaya daga cikin jagororin jihar taron addu'o'i ya ce ko baya da aka fatar yin zakara ko bukatar samu kuma zama lafiya ta kuna fa.
Gan zafi a jama'a babu injira ne amma ce da haka mu ga rafiya kuma zai mutu a cikin gida da mu bai yanzu da irin tunuwar shi ba a Najeriya dauke ta yawa ce babu faram da duk annan shi hali
asali mata mun shi ga da ake ke lai da ba ta yi ta ya isa a ga ta 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 na da kuma da mun ga zafi ya ce ko kana da mun ga shi da ce da ita da ta ya ku na ya ce kawar da furta kalaman batanci ko na harzuka jama'a zai taimaka wajen dorewar zaman lafiya a tsakanin jama'a
dole sai an daina wannan garin bin da ake cewa head speech wani yana kalami ne da gangan doyin husa ta dan uwan nasa so dole shike kawo irin gunguma siyasa dole a daina shi gwamnati ya kamata ta tsaye baby ayi doka akan wayannan irin wayannan head speech din nan
dan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Niger Abdullahi Idris Garba da kotu ta haramta mai yin takara a ranar Alhamis din nan ta mika ma abokin takararsa a zaben fidda gwani Abdul Malik Sarkin Daji ya bukaci magoya bayansa da akai zuciya nesa.
To ina kira ga jama'a da fito su yi zabe tun da muna cikin kwanciyar hankali ba tashin hankali ba hada.
A taron addu'o'in dai alaramomi 300 ne suka sauke Al-Qur'ani mai tsarki so bakwai.
Allahumma inna nas'aluka nadata yawmal hisab wal madadata yawmal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin subhan rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah.
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To gaida Mustafa. To yayin da ake ta addu'o'i game da zaben na Najeriya wannan bai hana ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan zaben ba. Daga Kaduna Isa Lawal Ikara ya yi kicibus da wasu 'yan Najeriya da ke cewa
sunana Awal Fresh. Zabe yana da matukar mahimmanci ga kowane baligi imma Krista imma Musulmi. Abin da yasa nace zabe yana da mahimmanci a gare ka idan ba ai wannan zabe ba to tayaya za ai a samu ci gaba a Najeriya. Al'umma ba ta tafiya sai da shugabanci. Shugabancin nan kuma ba haka nan ake samun shi kara zuba ba sai an yi zabe. Illar kin yin zabe shi zai haifar muku da tashi-tashin hankula a cikin ƙasa, a cikin jaha, a cikin unguwanni da sauransu. Sannan kuma zai kawo durkushewar ƙasa a idan duniya gaba daya.
Sunana Bala Zubairu. To shi dai illar in kana da wanda kake bukata ka kai ga ci to dole ne kai zabe saboda kana mai fatan zai ma abin da kake bukata. In baka zabe shi ba to kaga ba bukatuwan ya kai ga ci din. Muhimmancin zabe shine wanda da yake a bashi wanda kuma kake so ka dangwala mai ko ya ci ko bai ci ba kai burinka ya ci ka kai shi kake fata.
Sunana Zainab Muhammad. Muhimmancin zabe yana da wannan fa'idoji sosai domin shine zai baka dama ka zabi wanda ranka yake so kuma wanda kake ganin shi zai kawo maka ci gaba a rayuwanka. Kin yin zabe yana da illa sosai gaskiya saboda baka da daman ma da zaka ce ko da wanda ya haube maka abin da kake so ba baka da daman da zaka yi korafi saboda baka zabi kai wanda kake so ba. Ya kamata in kana da wanda kake so fitowa zaka ka zabe shi da abin zaben ka ba wai ka tsauna kana magana da baki ba. Rashin zaben kuwa shi zai kawo maka ci baya kuma wanda ma bai kamata ya hauba zai iya hawa shine illan gaskiya.
Sunana Alamin. Shi zabe yana da muhimmanci ta wani bangaren idan aka hanga amma majority yanzu dai kasan mu bamu san muhimmancin zabe ba saboda har yanzu muna zabe ne amma abin da muka zaba ba shike tabbatuwa ba kuma nufin mu ba shine ake tabbatar mana da shi ba kaga yana daya daga cikin nuna mana wannan bai da muhimmanci game da mu talakawa a kasan nan. Ya kamata kuma mu gane cewar su mutanen nan muradin kawunan su kawai suke kai su ga waɗannan kujeru da suke nema a kasan nan tamu. To dan haka nake kira ni ga ƴan uwana talakawa ni fa zabe bai kasance min dole ba kuma bai kasance min abin da zan je na wa halda kaina akai ba.
Sunana Musa Ibrahim. Muhimmancin yin zabe wani abu ne wanda yake shine jigo da ginshiyin rayuwar kasa. Amma ba mu ne banda namu na Najeriya. Dan namu na Najeriya dan ya ce da murdiya ka yadda ka san dambobin daji wanda ya fona karfi ya danne shi ya cinye shi. Kuma haka namu na Najeriya yake. Amma dai muna roƙon Allah, Allah ya kawo mana ranar da za a samu canji da wamanmi wanda za a bari mutane su zabi shugaban da suke so, kuma shugaban da zai musu addace, shugaban da yake son su ba shugaban da su suke so ba. A illakin yin zabe yana da illoli da yawa, saboda idan baka je kai zabe ba baka da hujja ka ce kai wani ya maka wani abu haka korafi. Gara ka je kai zaben a murde a danne ka aka da kai da ka ki zuwa yin zaben kuma ka koma gefe kana korafi.
Sunana Umar. Me zabe yana da muhimmanci sosai, saboda in baka zabe ba bai ne za a yi shugaban da ya ci ka ce zaka kine mai kowa kai mai wani abu right din ka kenan ka je ka zabe shi, dan baka zabe shi ba baka da right din da zaka cece ku ci akan wani abu da yake wakana da ya biyo bayan zabe. Rashin shi illa ne gaskiya.
Sunana Hawwa Garba Kawu. Muhimmancin yin zabe shine kana da right din da zaka zabi shugaba na gari. Illan shi kuwa kana iya ganin ana yin barna, kuma right din ka kadai shine wannan vote din da zaka je kai ka kada guri'an ka idan ka kai shekaru 18. To idan baka yi ba, idan kana ganin ana yin barna, wannan vote din da ka bari ya wuce ka, damins ka bari a cuce ka kenan.
Isa Ikara da wannan rahoton. To kafin mu ci gaba, bari su ma mawaka mu ji wato sharorin su. gaishe ku yanzu kuma bari mu juya ga Shehu Ashaka wanda ke tafa da hira da dan takarar shugaban kasa karkashin jama'iyyar APDA Alhaji Shitu Kabir wanda ya gabatar da kansa da
sunana Mallam Shitu Muhammadu Kabiru ni ne mai takara na shugaban kasa a partin na APDA
a to ganin izuwa yanzu gashi zabe ya kawo kai kun gamsu izuwa yanzu da shirye-shiryen da hukumar zabe take yi na wannan zabe
a mutum yayi abun ayaba masa sai ya ba musu INEC ta yi abun yabawa dan in ka duba dukura kuren da sun yi a baya an jara ta yanzu kuma in ka dudubi duk abun da muke so mu ai an fiye da abun da ake so ai kare ai abubuwa wanda mu ba mu san cewa INEC za ta kai ga haka ba in ka dubi mutum kuma shi Yakubu Chairman kenan na INEC mutum ne tsaye wanda kuma mun tabbatar cewa tun da mutum yana cikin wata matsayi na kudi wanda a lokacin aka ana so a matsa masa dan yayi zalunci arya sa takada ya bar wannan aikin to mun san cewa ba wanda zai sashi wani aikin a zo a sha a wannan INEC din saboda haka mun tabbatar da abin da INEC suke yi gaskiya suke sun kulla gaskiya
to wasu jam'iyyu suna kukan cewa tun yanzu cewa kaman su suna da fargaba cewa hukumar zabe ba za ta yi adalci ba da kuma jami'an tsaro kai menene ra'ayinka
ba za su yi adalci ba me suka yi ka nuna mana ka bude ta INEC ta yi wanda ta yi rashin adalci kuma kana maganan hukumar tsaro aikin su suke yi kana son kasu aikin su ne kai ma sai ka karya dokan in baka karya doka ba ba wannan da za a ci zalunka kuma sun yi akwai kotu za a kai su kotu a gabar da su a gaban kuliya kuma sun san cewa ana nan ana dokan matakai wanda duk abin da suka yi ana gani ana recording ana ajewa saboda haka mu dai mun tabbatar da cewa a wannan zabe din za a yi adalci in Allah ya yarda
to kun yi taro da shugaban kasa da duka dai kusan yan takara gaba daya inda dukkan ku ka saka hannun cewa kun amince idan an gudanar da zabe sakamako ya fito duka za ku karbi sakamakon zaben da zuciya daya kai ma ka dauki irin wannan alkawari
mun dauki wannan alkawari dan ai neman shugaban kasa ba auka bane kuma neman shugaban kasa dole kana da son ra'ayin son kasanka ne in kana son kasanka dan baka ci zabe ba sai ka ce a dafa ta ko ne abinda zamu yi duk wanda ya ci wannan zabe mu tattaro kanmu mu rungume sa mu bashi shawara wannan gari wanda zai jara garin nan ya sa Najeriya arzikin mu ta bunkasa namu rayin kenan saboda haka na kira yan uwana wanda muke neman wannan shugabancin tare akan cewa mu sa'are kasan tukun ba wai son ranmu ba me zai sa kasan a jara ta to ba son ranmu bane son kasan ne so tunda kasan muke so to duk wanda anda ya bashi a musulunci ma ya kamata ka san Allah ne ya bashi kuma na kama na zuwa wata ran Allah zai ya baka wata ran shine mai ba da mulki shine kuma mai kwato mulki a hannun dan adam saboda haka mu dogara da
a gaida Shehu da wannan shirar yanzu kan ga wasu kuma daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu
Assalamu alaikum jama'a na kuma mura Amurka kuna na magani suka bazai da garki lokal gwamnati Jigawa State dan Allah ku idan mun da sako na mun zaman lafiya da ɗan uwa na matasa ɗan siyasa na arewacin Najeriya ya kamata ki koyi da matasa ɗan siyasa na kudancin Najeriya yanzu da muna kallon campaign da ake a nan jihar Anambra da ɗan takara PDP da na APC da na ABGA suna ganin gunan su amma ba da kelece ba makami ba adda ba wuka ba ni takobi amma mu matasan mu na Najeriya na arewacin Najeriya ta ma jihar Kano da har da na fito ina bakin ciki da abin da yake faruwa ga anan kudancin Najeriya ga PDP ga ABGA ga APC ba tayin hankali dan Allah yana fata ina kira ayi zabe lafiya a gama lafiya Allah bai mai rabota a suna na magaji suka ba da garkin ka jami gida
assalamu alaikum ni ne a doyi guda daga
assalamu alaikum gidan radio muryar amurka suna na gambo barau fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin fataskun yau na so na nuna wa magoya bayan kan takarkarin shugabannin kasa a yadda suka fito suka yi musabaha suka kuma sa hannu yarjejeniya suka kuma rungume juna to magoya bayan su ya kamata su koyi da irin wannan abu da suka yi kun ga dai kansu a haɗe yake kuma sun yi komai tare gwanin ban sha'awa don haka magoya bayan su masu ɗaukar abin da zafi ya kamata ku sauke takuban ku mai da su kure don haka zaman lafiya shine komai Najeriya nan bamu da wata kasa da ta fita dan haka duk masu neman tada hankali a cikin wannan zabe da zamu Allah ubangiji ka ganar da su Allah ka dauke musu hankalin su akan tada hankali Allah ka gyara musu zuciyoyin su Allah ubangiji ka sa mu yi lafiya mu kuma gama lafiya Allah ubangiji ya sa za a mana shugaba adali shugaban da yake alheri a gare mu wanda muke so wanda yake san mu ba wanda mu muke so ba sannan kuma gaskiya fi sabilillahi wannan irin zaman lafiya da kuma nuna za a yi to dan Allah dan annabi mu goya baya dan Allah dan annabi ina roƙon ku dan uwa na samari matasa dan Allah mu kiyaye ta da hankali dan Allah ba mu da garin da kasar da tafi Najeriya nan idan ta tashi hankalin Najeriya ya tashi to garin kasashe da yawa hankalin zai tashi dan haka mu ne uwa mafa da mama a Afirka baki daya dan ana alfahari kuma ana ka ido akan wannan zabe namu saboda a ga mun shi lafiya mun gama lafiya masu neman ta mana hankali Allah ubangiji ta ganar da su Allah ka yayyafa wa zuciyoyin su ruwa nagode gidan da mu da barka sunana gambo barau fatakkun da tsohuwar kasuwa garin fatakkun
assalamu alaikum biro daga America sunana Abubakar dan filan daga tunan wasu karamar hukumar dan kowa ta jihar Kebbi jihar Najeriya ina kira ga matasan Najeriya kan yadda zabe yayi kusa to ina kira ga yan uwa na matasa dan alfu kita da hankali mu guji dokan doka da hadi ko wayan na kan siyasa da su bi kuna alƙawulla su ba mu yan kudade da sauran mu ita shi
assalamu alaikum murya America mai magana Umar Santan Kuri daga nan Katsina don Allah don annabi ina so a bani dama in saddar kuna ga mutanen duniya da musulmi da kansa da dukkan wanda ya sai za a roki Allah Allah ya sauke mu mu mutanen yammacin garin Katsina abin da yake mahazuwa Sokoto wallahi idan mutum na da abin da yake 50,000 baya kwana gidan shi ko kuma ma in kana an waye gari in ma kana da dan uwa wani gari kai zaka da kokobo to ana iya kama ka sanadiyar a an shi kuɗi daga miliyan ɗaya abin da ya ga mutanen nan ke an sa wani abin da zai ci ma baya da shi in babur gari ka na express kan babur din baka kwana gida ana iya zuwa kwace shi don Allah a taimaka mu don mu ba ma mutum zaɓe muke mu a samu ma mu zanna lafiya daga garin Katsina kilomita 2 abin da ya mu muna cikin wannan matsala don Allah a taimaka mana da addu'a Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu Allah ya ba mu zaman lafiya
to kafin mu ci gaba ga wannan sakon
kalaka kabar kuka akuri arka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019
mun ce babban abin da za mu ba kasan mu shine zama lafiya da wadata
bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari
Sashen Hausa na muryar Amurka ba zai bakku a baya ba zai bi kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumdumin su
muryar Amurka daga Kaduna
muryar Amurka daga Jos a Nigeria
muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar radio mu da talabijin da sauran shafukanmu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya, sannan za mu so jin ra'ayoyinku a radio da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranakun zaben kuma a maimakon shirinmu na rabin sa'a da aka saba, za mu kawo muku shirin sa'a daya domin sanar da ku wayar da ake toyawa.
Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka.
Duniya a kafin hannu.
To da fatan zai gaya ne yanzu kan ga Muhammad Baballe da labaran duniya amma a takeice.
Shugaban Amurka Donald Trump na shirin ayyana dokar ta baci saboda ya kauce mabin ta hanyar majalisa a kokarin sa na samun kudin da zai gina katanga akan iyakar kasar da Mexico. Fadar White House ta ce Trump zai yi jawabi akan dokar ta bacin da kuma matsalar jin kai da suke faruwa a iyakar kudancin kasar a yau Juma'a da misalin karfe 10 na safe a Rose Garden. Akalla sojoji 40 suka rasa ransu a jiya Alhamis a yankin Kashmir dake India a lokacin da wata mota makar da bomabomai ta tarwatse a cikin jerin gwanan motoci. Harin shi ne mafi muni da aka hari jami'an tsaro a yankin Kashmir. Ya faru yayin da jerin gwanan motoci 70 suke tafiya kan wata babbar hanya a kusa da babban birnin Kashmir, Srinagar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka da Turai za su iya aiki tare akan Iran.
To masu saurare ne muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin, yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto na labaran duniya da wanda ya hada mana sautin Salaman Abu da injiniyan mu na wannan lokacin Jimi Ko, ni Ibrahim Kalmasi Yarba ke muku fata.